الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي أتواد أكون أشكي من الدرسية أخبر وأن الشيء الدرسي يقوم الشعب ويندوب وموتو دا أكي سبودا yajin aiki da ya faru a wannan rana ta Alhamis ko ranar 4 ga watan April shekara ta 2019 ko muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa al'amuranmu duka su zama daidai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya al'amuranmu su zama yadda za su kasance cikin yardarsa. A cikin wannan dogon lokaci da muka ɗauka muka tabo hutu abubuwa da yawa sun faru. An yi dogon yajin aiki aka zo kuma aka yi zaɓe wanda aka zaɓi sababbin shugabanni waɗanda za su ci gaba da jagorantar wannan ƙasa a ɓangarori da dama. Ina kuka dala waɗanda za su ci gaba da jagorantar wannan ƙasa a ɓangarori da dama a cikin wannan darasi wanda shi ne darasi na farko bayan dawowarmu daga hutu. Babu laifi mu ɗan yi magana kaɗan a kan siffofin shugaba na gari kafin mu shiga asalin karatunmu. Lallai yana da kyau mu sani cewa shugabanci wani nauyi ne mai girma wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ɗorawa mutane, wanda kuma kamar yadda ya zo a cikin hadisi kullukum ra'in ko kullukum mas'ulun an ra'iyyati, dukkanku masu kiwo ne kuma dukkanku za a tambaye ku akan abin da kuke yin kiwo a kai. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala zai tambayi kowanne shugaba game da irin yadda ya gabatar da shugabancinsa. Sayyidina Umar yana cewa inda a ce za a samu wata akuya ko wata dabba ta ci tintube daga nesa, to da sai ya yi tunanin Allah subhanahu wa ta'ala zai iya tambayarsa akan wannan abin da ya yi, akan wannan abin da ya faru. Wannan ya sa magabata na gari suka kasance suna ƙin shugabanci, ko da an ba su shugabanci ba ta yadda su ansa saboda bala'o'i da masifu da suka san suna ci. Abdullahi ɗan Umar yana daga cikin waɗanda suka fi kowa tsoron Allah, yana daga cikin waɗanda suka fi kowa tsantseni a cikin safai. Amma Sayyidina Usman ya zo ya ce mata za ka yi alƙalanci, sai ya ce wallahi la, ya ce ai wallahi ba zan yi alƙalanci, sai ce wallahi la taqdi fa inna abaka kana qadiyan, yace wallahi sai kai saboda ai babanka alƙali ne. Sai ce inna abi kana abi atqa minni wa abar, ai babana yafi ni tsoron Allah, yafi ni biyayya ga Allah. Abu Hanifa ɗaya daga cikin jagorori na waɗannan mazhabobi guda hudu, wanda ma ita ce mazhabar farko tunda duk ya girmi ragowa. Akwai Ibn Hubayra da ya zo ya ce mata lallai za ka zama alƙali, kun ga alƙali duski ne na shugabanci. Sai Abu Hanifa ya ce ai ni ban cancanta na zama alƙali ba. Sai Ibn Hubayra ya ce mata ƙarya kake. Sai Abu Hanifa ya ce to ai tunda kace ƙarya nake ai an raba gardama, ko dai ya zamanto abin da na faɗa haka ne to ya kamata a ƙyale ni, ko kuma ya zama ƙarya nake to kaga bai kamata makareci ya zama shugaba ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa shugaba adali ranar alkiyama akwai wata awa da za ta wuce mata wanda zai yi fatan bai yi hukunci a tsakanin mutane ba ko da kan da biyu. Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi yana cewa satahrisuna ala al-imara, za ku yi kwaɗayin shugabanci wata ta kono nadama, amma duk wanda ya yi shugabanci to wannan shugabancin zai zama masa nadama. Sai ya ce fani matil murbi'a wa bi'satil fatima, madalla da abin da za a kwankwada na romo, amma kuma abin da zai biyo baya ya yi muni. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa mutum shugabanci, to lallai ya sani cewa Allah ya ba shi wata jarabawa ne. Wannan shi ne dalilin da ya sa lokacin da Umar bin Abdul Aziz a shekara ta 99 ya zama shugaba, sai ya kirawo Salim bin Abdullah da Raja bin Haiwa da kuma na uku ya kira su ya ce musu, to an jarrabe ni saboda ku bani shawara. Na farko ya fara mai nasiha ya ce mata, lallai ka sani mutanen da kake mulka iri uku ne, akwai wanda ya girme ka, akwai wanda ka girma, akwai wanda kuke daidai da shi. Saboda ka zamar da wanda ya girme ka a matsayin babanka, wanda ka girma ka zamar da shi a matsayin kaninka, wanda kuma ya zamanto cewa kuna daidai da shi to ka zamar da shi dan uwanka. Saboda haka sai ka girmama babanka, ka ji tausayin ɗanka, sannan kuma ya zamanto cewa ka kimanta dan uwanka. Na biyun kuma yake cewa ya wajabaka azumci duniya, wal yakun iftaraka indal maut, ya zama lokacin buɗe bakinka shine lokacin da zaka mutu. Saboda haka shugabanci bala'i ne fa tunani. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabi shugaba ya mulki, ya zama babu yadda za a yi sai ya zama shugaban, ko kuma aka ɗora masa nauyi, akwai siffofi da ya kamata shugaba ya siffanta da su. Siffar farko shi ne ana so shugaba ya zama mai ilimi, ya zama yana da ilimi. A cikin suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna Allah astafa alaikum ko inna Allah qad ba'atha lakum talut malika qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Shi yasa annabi Sulaiman lokacin da yake bayani akan niman da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu, kaga sai yake cewa ulimna mantiqat tayr wa utina min kulli shay. Allah kuma da kansa yana cewa wala qad ataina dauda wa sulaimana ilma. Saboda kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ilimi, wanda wannan ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ilimi ne wanda za su jagoranci mutane da su, kuma ilimi ne na annabta. Abu na biyu daga cikin siffofin da ake so shugaba ya zamanto ya siffanta da su shine shugaba kan ya dinga jiji da kai, duk wani abu da Allah ya bashi ya ɗauka daga Allah subhanahu wa ta'ala yake. Kamar yadda a cikin suratu An-Naml ko wa bushira li Sulaimana junuduhu min al-insi wal jinni wat tayri fahum yusaun, sai ce hatta idha أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون كذا فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي كذا في وجهي وعلى سعودي هذه مغنى تنوى to haka ake son shugaba ya zama duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wata ni'ima mai girma to ya dinga mayar da ita zuwa ga Allah ya wajaba shugaba ya zama yana dibiyar wadanda yake mulka idan bai ga wani ba ko kuma bai ji labarin wani ba ya dinga dibiya ina wani yake ina wani ya shiga a suratul naml ko annabi sulaiman akwai lokacin da yake duba tsuntsaye sai bai ga alhudahuda ba ko wata fakkada tsaira faqala mali ya la aral hudhuda am kana min alghaibin law azibannahu azaban shadidan aw la azbahannahu aw la yatiyanni bi sulqani mubin fa makata ghayra ba'id kaga wannan yake nuna cewa in kana da shugaba to ya wajaba dinga bibiya waɗanda suke ƙasa da kai kaga shi annabi Sulaiman saboda Allah ya bashi mulkin tsuntsaye so har dabbobi ma yana bibiyar su ya wajaba shugaba idan aka kawo mai bayani kai ya gaggawar zartar da hukunci har sai ya tabbatar da ingancin bayani saboda in ba haka ba zai fada cikin kuskure kaga lokacin da hudu-hudu ya zo ya kawo bayani cewa ga abin da ya faru ya je ya samu wata mace tana bautawa wanda ba Allah kaga annabi Sulaiman bai tura a yake ta ba me yace idhhab bi kitabi hada ga wasika ta nan ka jefa musu sannan ka ga me za su yi yana daga cikin sufofin shugaba shine shugaba ya zamanto mutum ne mai farjini in ya zamanto shugaba bai da farjini to azzalumai za su samu damar da za su yi abin da suka ga dama to don haka shi yasa ake so shugaba ya zamanto yana da farjini ta yadda ba zai dinga barin azzalumai suna shedanci ba kaga lokacin da aka jefa wa Nana Bilqis wannan wasiƙa sai ta tambayi mutanen ta tace mata yanzu ya za a yi sai suka ce na hanu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin wal amru ilayki fanzuri ma za ta amuri kuje muna da karfi muna da tsanani saboda abin da ya rage shi ne ki duba kiga abinda kawai zaki bamu umarni mu je ma'aikata sai ke ta fisa hankali sai ta faɗi siffa daga cikin siffofin shugabanni sai ta ce innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata 'aliya adilla tace in dai sarakuna ne to suka shigo cikin alƙaryar da mutane suke da daukaka to za su yi ragaraga da su dan haka shi yasa sayyidina Umar radiyallahu anhu akwai lokacin da ya ga wani mutum wanda ake ce mai Abu Maryam amma bai da farjini saboda haka sayyidina Umar radiyallahu anhu yace zai cire shi daga alƙalanci yace la'azilanna Abu Maryam wala aj'alanna makanahu rajulan idza ra'ahu al-fajiru fariqan zan cire Abu Maryam kuma zan dauko mutumin da idan fajiri ya gashi zai ci tsoron shi ina fatan mun gane yana daga cikin siffofin shugaba waɗanda ya kamata ya siffanta da su waɗanda ya kamata ya siffanta da su shine shugaba ya zama baya a rashawa kuma idan aka ce rashawa duk wata kyauta da za a ba wa shugaba in dai saboda kujerarsa za a ba shi to wannan kyautar sunanta rashawa ba shi ba sai za a danna wani haƙƙi ba in dai saboda kujerar aka ba shi. Kana exam officer wani cikin ɗalibai ya zo ya kawo kyauta ko ya kawo kaji wannan sunan sarashawa. Shi yasa kun ga Annabi Sulaiman lokacin da aka turo da kyauta kamar yadda take cewa ita Bilqis yadda suke cewa a malaman tafsiri duk da Qur'ani bai tabbatar da sunanta ba wa inni mursilatun ilayhim bi hadiyatin fanaziratun bima yarji'u al-mursalun zan tura da kyauta ga me za su dawo da ita. Saboda haka Annabi Sulaiman sai ya ce atumiddunani bi mali yanzu ni za ku ba wa kyauta fama atani Allahu khairun mimma ataku ai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya bani ya ba wanda ya ba bal antum bi hadiyatikum tafrahu. Saboda haka ya wajaba shugaba kar ya dinga ansar kyauta daga cikin ka'idojin shugabanci har kasuwa ba a so shugaba ya ci saboda duk sanda ya je shugaba ya je kasuwa to wannan zai taimaka wajen a zo masa ta inda bai zata ba. Saboda haka Umar bin Abdul Aziz an kasance ana bashi kyauta an bashi kyauta baya ansa sai ake cewa da shi mai isa ba za ka ansa ba aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ansa kyauta sai ya ce huwa lahu hadiya walana rashwa shi Annabi abin da aka bashi kyauta ne mu kuma rashawa ce. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fushi ya fusata lokacin da ya aiki Ibnu Lutfiya da niyyar ya yi an so zakka sai Ibnu Lutfiya ya zo ya ce masa wannan zakka ku ce wannan kuma kyauta ce aka bani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ransa ya baci yayi fushi yace me yasa ba za ka zauna a gidan babanka ko babanka kaga idan za a baka wata kyauta ba ransa ya baci hankalinsa ya tashi. Duk iya imanin shugaba idan ana mai kyauta zai iya sawa ya hukunci ba daidai ba. Yanzu wane ne ba ta haɗa hanya da shaitan a cikin sahabbai? Sayyidina Umar. Amma ku duba ku gani akwai lokacin da wani ya kawo wa Sayyidina Umar kyauta akuya saboda haka daga baya ashe yana da wani alƙalanci da yake da shi da ya kawo abin sai yake cewa da Sayyidina Umar ina so a raba wannan abin kamar yadda ake raba wannan akuya. So in dai ba mutum ya saba yi maka kyauta ba kafin ka fara shugabanci to in ya baka kyauta ba za ka amsa ba. Daga cikin siffofin shugaba shine ya zama mai amana. Wannan yana daga cikin manya-manyan siffofin shugaba. Ya zama mai amana ya zama kuma mai ƙarfi. A suratul qasas inna khayra man istajarta al-qawiyyul amin. Saboda haka waɗannan su ne muhimman siffofin da ya kamata shugaba ya zama ya siffanta da su. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi jagora ga waɗanda aka zaɓa. A ina muka tsaya a darasinmu? Malam yace faslun rabewa yajibul ghuslu min thalathati ashya wanka yana wajaba ta hanyar abubuwa guda abu na farko shine aljanaba janaba abinda ake kira janaba shine in mutum ya sadu da matarsa ya gama ni ko kuma yayi mafarki ya gama ni ko kuma mani ya fito masa saboda kallon mace ko wani abu makamancin haka wannan shi ake kira janaba. Sannan in mutum ya sadu da matar shi koda bai fitar da mani ba wannan shi ma sunan shi janaba saboda haka dukkan suna wajabta wanka. malam yace wal haidu sannan wanka yana wajaba ta hanyar haila haila wani jini ne wanda yake zubowa daga mahaifan mace kuma jini ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi ga ƴaƴan nana Hawwa jinin haila alama ce da take nuna cikan mace ba alama ba ce da take nuna na kacinta dan haka galibi matar da bata jinin haila ba za ta haihu ba malamai sun yi sabani game da shin akwai wasu shekaru na musamman da mata suke fara yin jinin haila ta yadda za a ce duk abin da ya zo kafin nan ba su nisa jinin haila ba sannan kuma akwai shekarun da suke karewa akwai malaman da suka ce mata suna fara haila ne idan suka kai shekara 10 suna daina haila ne idan suka kai shekara 50 amma wannan maganar ba wani nassi da yake tabbatar da ita saboda haka a zance mafi inganci ba wasu shekaru na musamman na fara haila ko ga mata ya danganta da yanayin da mace take dan haka zai iya yiwuwa idan mace tana gurin da yake akwai zafi za ta iya fara jinin haila kafin shekara goma ma na ga labarin wata da ta haihu ba ta wuce shekara goma sha ɗaya ba ina fatan mun gane saboda haka ya danganta da yanayin wani lokacin kuma jin daɗi wanda mata suke shi ma yana daga cikin abubuwan da suke sawa mace ta samu yin haila da wuri matsala ta biyu shine shin akwai wasu kwanaki na musamman wanda za a ce kwanaki ne na haila ta yadda in mace ta wuce wannan kwanakin ta zama mai jinin cuta ita ma wannan matsala ce da aka yi sabani a kanta a wajen malaman malikiya mafiya yawancin jinin haila shine kwana sha biyar sun kafa hujja da hadisin da aka ce annabi ya ce tam kutu idahunna shaqra umri halatu sun da annabi yake bayani a kan tawayar addinin mata sai ce ɗaya daga cikinsu takan zauna rabar rayuwarta ba ta yin sallah saboda haka suka ce wannan yake nuna mafi yawancin kwanakin haila kwana sha biyar ne sai dai wannan hadisin bai inganta ba nawawi ya raunana shi a cikin al-majmu haka ibn abdulhadi a cikin littafin tahqiqut taqiq duk sun raunana wannan hadisin saboda haka hadisi ne wanda bai inganta ba a wajen malaman hanafiya mafiya yawancin kwanakin al'ada shine kwana nawa ne mafiya yawancin kwanakin al'ada a wajen malaman hanafiya kwana goma su ma sun kafa hujja da wani hadisi wanda hadisin ibn al-jawzi ya raunana shi a cikin al-ilal al-mutanafiya saboda haka a takaice ba wani hadisi guda ɗaya da ya inganta a kan yawan kwanakin haila dan haka duk jinin da mace ta gani ya fito daga gabanta to sunansa jinin haila sai dai za ta iya gane cewa jinin cuta ne ta hanyoyi guda uku na farko idan ya zamanto cewa tana da al'ada tabbatacciya wata wacce ba ta canzawa duk lokacin da ya zamanto tana da al'ada tabbatacciya wacce ba ta canzawa to idan ta ga jini ya zarce mata to wannan zai iya zama jinin cuta na biyu idan ta ga kalar jinin ya bambanta menene kalar jinin haila? Na menene kalar jinin haila? Baki. Sai kuma fa inna damal haidi damun aswad, sai kuma me? Na me wata sifa ta cikin sukobanta? Karani. Inna damal haidi damun aswad ya'ri, haka yazo a wata ruwaya yana karami. Sai kuma me? Yana da kauri. So idan ta ga siffar ta bambanta da ɗaya daga cikin waɗannan sukokon, to sai ta ce ba jinin al'ada ba ne. Na uku, idan jinin ya wuce munshirin, to za ta iya zama ta hailata mafiya yawancin kwanakin da mata suke haila, ragowa kuma ya zama ba jinin al'ada. Menene mafiya yawancin kwanakin da mata suke haila? Kwana nawa ne mafiya yawancin ina nufin yawancin mata kwana nawa suke haila? Na matan kana mafiya nawa ne mafiya yawancin kwanakin al'ada? A mafiya yawanci, ina nufin mafiya yawancin mata kwana nawa suke yi a hailarsu? Kwana shida ko kwana? Yawa, kwana shida ko kwana biyar shi ne mafiya yawancin mata. Saboda haka mace sai ta sanya hailarta ta zama kwana shida ko kuma kwana biyar. Mai haila bai halatta ke sallah ba, bai halatta ke azumi ba, bai halatta ke dawaki ba. Amma idan ya zamanto ta samu tsarki, kamar yanzu a ce saura minti shida a yi magarba, ta samu tsarki, me a kanta? Ya za ta yi? Za ta rama? Za ta rama a zahar da la'asar? Saboda ne yanzu a minti shida raka'a nawa za a iya sallata? A minti shida za a iya sallatar raka'a nawa? Sallah ba daidaiciya ba wata ake tsawaitawa ba, kuma ya fati baya a tsilada ba raka'a huɗu. To kaga idan raka'a huɗu za a sallata, to la'asar shi kawai za ta. Amma in ya kai minti bakwai takwas, to sai a yi, sai ta yarda da la'asa. Wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mata su kula da su. Haka nan inda zai zamanto za ta samu tsarki, ana isa wura minti shida alfajir ya keto, wace sallah za ta yi? Isha'i. In ya kai minti bakwai takwas yadda za a iya raka'a biyar, to za ta yi hajjar magarba. Daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mata su sani shi ne, a lokacin rama sallah da kuma wadancin sallah yana farawa ne daga lokacin da mace ta samu yankewar jini, ba daga lokacin da ta yi wanka ba. So daga lokacin da ta ga ɗaya daga cikin alamomin ɗaukewar jinin haila, to daga lokacin za ta fara duba abin da ya wajaba a kanta na sallah. Waɗanne ne alamomin yankewar jinin haila? Asubura da kudura? A'udhu billah. Me asubura da kudura? Aljukuf ko? Bushewar abu ko? Sai kuma? Alƙasatul bayda. Me alƙasatul bayda? Farin ruwa shi ne alƙasatu albaiza. So idan ta ga alƙasatu albaiza, shi ma yana nuna cewa jinin hailarta ya ɗauki. Sai akwai abin da ake kira supra da kudura ko me supra da kudura na duka ambaci sunan su ya kala shi te ruwan ciwo ko kamar ruwan da ki kada kamar ruwan da ki shi kuma kudura shi kuma kudura yayi me supra me kudura na ba takubati shi kuma kudura ba shine kamar dattin to me hukuncin su menene hukuncin su menene hukuncin su ko yaushe naka ga su haka ne ta in sun zuwa cikin tsakiyar jini to ana kirga su a jini amma idan bayan jini ya dauke ne to ba a kirga su kaga a jisun mu ya kunna lana ubi su fata wani kudura ta ba da tori shaira ina fatan mun gane saboda haka jinin haila jini ne wanda yake na cesa ko shi ta Allah ya ce kulhu adan fa tazilun nisaa fil mahid wan nifas da kuma nifasi abinda ake kira da jinin nifasi shine jinin da yazo tare da naƙuda ina fatan mun gane ko kuma jinin da yazo tare da haihuwa wani shi ake kira jinin kamar shashai na musa ruwa ne mai tsanci ma an ba ta yi da jami suka yi wanne ba ta yi a bai ina fata mun gane so jinin biki yana ɗauka kusan duka hukunce-hukuncen jinin haila malam ya ce fal janabatu isman janaba iri biyu ne ahaduhuma kashi na farko daga cikin janaba shine khurujul mani bi ladzatin mu'tada fi nawmin aw yaqazatin bi jima'in aw ghairi idan mutun ya fitar da mani bayan ya ji dadi fi nawmin aw yaqazatin yana bacci ne ko kuma yana farke bi jima'in aw ghairi yana cikin yin jima'i ne ko kuma haka kawai ya zo mai wannan sunansa ne sunansa janaba kamar yadda muka yi bayani a baya saboda haka da ya ce bilazzat yana nuna cewa inda za a samu cewa mani ya fito maka ta wahala to ba za ka yi wanka ba kamar yanzu wani ya duke ka ko ka ɗau buhun dawa sai ya zamanto wannan ya jawo janaba ta same ka to ba za a ce ka yi wani wanka ba ina fatan mun gane malam ya ce wattani maghibul hashafati fil farj wattani maghibul hashafati fil farj na biyu kuma shine idan hashafa ta ɓuya a farji me ake kira hashafa a iya daidai gurin kaciya ko ina fatan mun gane saboda haka kun ga shi jima'i yana wajabta wanka kuma ba sharaɗi ba ne sai an gama ni shi yasa kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi idza jarasa baina shu'abiha al-arba me ya kara shan hadisi kun majahada faqad wajaba musu inda mutum ya tare da matar shi to kawai yana wajabta wanka ina fatan mun gane مالك يسوع مرة في منامه كأنه يجامع ولم يخرج منه مني فلا شيء عليه دمة من دا يأي مفارتيانا تادوا دمش أما كما ديتاش بيغا مدين وما مكلا إنا فاتا مغاني بذي يوانكابا so kuma akwai bambanci tsakanin mafarki da saduwa ta hakika ita saduwa ta hakika in dai kaga kana yi to ya wajaba a gare ka kai wanka amma shi kuwa saduwa da take ba ta hakika ba to in dai baka ga kana yi ba in dai kaga kana yi amma kuma baka gama ni ba to ba za ka yi wanka ba malam yace wa man wajada fi thawbihi maniyan yabisan la yadri mata asabahu irtasala wa adama salla min akhir nawmat innama haji idan mutun ya gama ni a jikin tufarka amma kuma bai san yaushe maniyan nan ya same shi ba to kawai zai jingina wannan maniyin ne zuwa bacci da yi na karshe saboda haka mutum yayi bacci bayan sallar asuba yayi bacci bayan sallar azhar kawai yanzu ana karatun nan sai ya hangi maniyi a tafansa ya zai yi kenan ya zai sai ya dauka cewa a matsayin kawai maniyin nan ya faru ne bayan sallar azhar saboda haka sai rama la'asar da magarba wannan asali an same shi daga aikin sayyidina Umar kamar yadda Umar bin Khattab ya aikata ya faɗa hakan kamar yadda Malik ya faɗa abu wanda saboda haka malamai su kirkiri wata ka'ida wasu suke cewa الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته إنا فاتمون ذلك من أسلي إن أبي يفارو زي ويفارو أزي ويفارو ينسي قبشي أكن شواي زني يفارو لشي إنا فاتمون ذلك wannan kuma yana daga cikin saukin shari'a saboda in shari'a ta baka haka zaka rasa izuwa ga wanne zaka danganta wannan mani Allah ya ba mu da cewa ina ga bari mu kai halancin da zamu daidai fassari in aka kira sallah sai mu amsa abin da yake so kare da tambayoyi ina ga lokacin kira yayi ko dan ake kira na ta bismillah mu amsa tambayoyi in ya sai kira sallah sai zama na karshe saboda da shi sai sallah na bismillah inda akwai mai tambaya alaikum salam dangane da idan ko da bayan kwana uku kasa haka za ka danganta shi zuwa ga baccin da kai na ƙarshe da kaya sai ka rama sallolin saboda har sallolin da ba kai da tufafa ba a yi su ma sallolin lati idan ke cewa duk wanda ya kina sallar magaya yana wata sallar to automatically sallar ta bace. Now mata masu shi ne ita ma za ta bi waɗannan matakan ne guda uku sai ta duba siffar shi ta gani in ba za ta iya ganewa ta hanyar al'ada ba sai ta duba siffar ta da yanayin shi jinin bari in dai barin an yi shi ƙasa da wata hudu ne to baya sannan ina fatan ka gane amma in dai cikin ya haura wata hudu aka ɓarar da shi to hukuncin sa ɗaya da hukuncin jinin haihuwa. Na'am. So jinin bari baya hana sallah in dai bai kai wata uku ba amma in ya wuce wata uku to yana hana sallah. Na'am. Akwai mai wata tambaya ko da ba a kan karatun bari. Bai fitar da bai ba matsala a kan shi inda ya shafi matansa bai fitar da mani ba yana hadin ba kuma mana a kan shi in ya fitar da mani a wajen malaman malikiya zai rama azumi ɗaya. Na'am. Shi ma a wajen malikiya zai rama azumi ɗaya. Na'am. Bismillah. Kamar me? Lokaci ne zai fita ko kuma rashin lafiya ce za ta hana shi wa kanjana ba in yana jin sanyi ya halatta gare shi ya yi temama zai ba alwala ba sai temama sai dai sallar shi ya halatta kamar yadda ya taɓa faruwa da abin nan a rubin arts da ya yi jaraba sai ya yi temama kawai tsanin sai ya karanta wannan ayar da Allah yake cewa wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunanku inna Allaha kana bikum rahima. Wannan ya ce malam ya ake gane mani da mazi shi mazi wani ne yake fitowa yayin karamar sha'awa yake fitowa yana da kauri bayan shi mazi yana da kauri ba shi da kauri haka mazi yake shi kuma mani ruwa ne da yake fitowa yayin babbar sha'awa amma shi yana da kauri kuma daga cikin manyan sukofinsa shi ne yake da kofin da kuma yana tukudin juna, sannan kuma mutum zai ji kasala in mai ya fita, sannan kuma yana da kamshi kamar na wurare ne. Ya Sheikh, ma hukumu ibadar lati tubiya kullab da mushrik inda kitabatul ba. Bi halatta shi ma supervisor, ina tambaya kan supervisor da za a mai kyauta. In dai kana yi wa mutum supervisor da ya halatta ya baka kyauta ka ansa ba. Dalibi ya maka kyauta ka ansa ba. Musamman idan ba a san wata kyauta tsakanin ɗalibin da malamin ba kafin haka. Ina fatan mun gane. So bai kamata ka ansa ba, saboda haka ba a san kyauta. Idan mutum maji a maji ba a hujjata wanka. Maji kawai za ka wanke azzakarin ka duka, in kana da alwala kuma ta karye ka sake alwala, shi ne kawai abin da yake kanka. Amma mani ne kawai yake wajenta wanka. Cikin haƙƙin ka a baka kuɗin mota ko kuma albashin ka ne na asali. Gaskiya dai a zahiri shi ne ba za ka ansa a wajen mutane, tunda allowance ne ba albashi ba. In dai an baka kayan aikin bai kamata ka rashi kuɗi a wajen mutane. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da muka ba shi aiki kuma muka sa mai albashi, kudin abin da ya ansa bayan haka ya ci haram. Man ista'amalna hu ala amalin farzaqna hu rizqan fama akaza ba'da zalika fahuwa ghurur. Ina fatan mun gane. Kuma ya daga hannuwa ne. Bai da ikon
Thank you.
मग एक काय ना महाराजांच्या महाराजांच्या काही का जो वुचेवा akan yi a nemo maharamin teyiki shi ne dai tunda shi dan kaga yana yawo a jikin dan adam ko yawo tambayar ka ta farko ka ce yawa to wannan za mu koma ne zuwa ga bambancin fatoyin malamai malaman da suke ganin a mani ba na jasa ba ne to kaga za ka iya yin sallah da waɗannan kayan mana yana tambaya akan in mutum ya yi janaba ba zai iya wanka da ruwa ba zai iya sallah da kayan da ya yi janabar da su idan ya taimama amma a mazhabar malikiya da suke ganin mani na jasa ne kaga za ka canza kaya kafin ka yi inda ita ke mama za ta ɗauke hadisul akbar ɗin ne kawai na'am baka ko kyautar da aka maka saboda aikin ka in ka cika shi haram kaga shi ma ibn al-lutubiya da nan sun sanar mai aika shi an sakka zakka ai kaga bai nema ba kyauta suka bashi amma nan sun sanar ran sa ya baci yace duk wanda ya shi irin wannan to ranar al-kiyama idan akwai a ce zai zo ne ita tana kara haka nan sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayanai akai so haka ne so duk lokacin da an yi aiki ne kake yi aka maka kyauta saboda wannan kujerar taka to in ka cika ci haram amma yanzu mu nafsaroyi wani ɗalibi ya ɗan yana kana koyar da shi course ya ɗan ba ka 2000 ya ce ga shi ka sha mai ko kuma ya ɗan ba ka kaji guda 5 ya ce ga shi ka je a ɗan sa aniya kaga dan arab ne tunda da kafin ka fara koyar da shi bai ba ka so ka'ida ce kawai da za ka ɗauka annabi cewa ya yi manista amalnahu ala amali duk wanda muka ba shi aiki farazakana wuriskan muka sanya mai albashi a kan wannan aikin ko kuma a kaza ba da zani ko kuma gudu duk abin da ya anta ba haka ya ci haram kawai shi za ka rike kace ne wanne me kace ma da tambayar ka ta karshe yace kana dinki dubu daya sai wani ya ce to shi zai kara maka 500 da kuma da wuri ya halatta ko bai halatta shi wannan ya halatta ba rashawa ba ne amma zai iya zama cuta saboda galibin madanka in suka yi haka za su danne wani mutumin da suka yi alkawari da shi shi yasa ake buga misali da madanka da kafintoci wajen rashin cika alkawari galibin su ba sa cika alkawari saboda in suka sami express to suna danne wanda ya ba da noman to ina ga ya kamata mu saka ita haka to wani ya ce wai a maka mukarma ya ne ya halatta a bashi zakka shi ne wal'amili na alaiha amma idan suka mai kyauta ta musamman shi ne bai halatta ya hanta ba ka gani Allah ya bamu da cewa sai sashi mai zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi